رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وانا يمتشي ميتارن البركة وانا مسلا چين وقال لغا لكينا چكين غرن بوچي أجهر بوچي a wannan yammacin asabar yau muna 22 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda yake daidai da 22 ga watan uku miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul nur da za mu ci gaba da tafsirin aya ta 2 a cikin wannan sura kafin haka muna marabtar bakinmu da suka zo daga Katsina a karkashin jagoranci Malam Adam Hussein tare da Malam Aminu da Malam Abdullahi da kuma Malam Hussein muna musu barka da zuwa muna fatan yadda suka zo lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da su lafiya kuma Allah ya sa musu wannan ziyara a cikin mizanin su na ayyukan su na kwarai بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
الله مدعوككين سركيتي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة مچ مزناچيا دا نمجي مزناچي إذن سكي زنا فاجلدوا كل واحد منهما to ku yi wa kowane ɗaya daga cikin su bulala 100 jalda bulala 100 wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku dangane da su cikin wajen tabbatar da hukuncin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance masu yin imani da Allah da ranar lahira wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun min al mu'minin wata kungiya ta muminai su halarci yayin da ake musu haddi wani aya kamar yadda muka fara fassarar ta a kwana biyu da suka wuce Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan hukunci bayan hukuncin da ya ambata a cikin suratul nisa'i wanda anan ubangiji subhanahu wataala ya ce in an samu shaidu guda hudu wanda suke tabbatar da cewa wata ta yi lalata ta yi zina to a tsare ta a gida har mutuwa ta zo ta dauke ta ko kuma ubangiji ya samu mata wata mafitar daban haka nan idan namiji ne shi kuma Allah ya ce a yi ta nuna masa tsangwama a yi masa abinda zai cutu har sai ya tuba ya gyara ce wallahi yatina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna almautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila walladhani yatiyaniha minkum fa adhuhuma fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma inna Allaha kana tawwaban rahima ubangiji ya sanya dokar a wancan a farkon labari shine mace a tsare ta a namiji ba a ce a tsare shi ba saboda namiji akwai wasu a karkashin sa yana kula da cin su da shan su da al'amuran su, saboda ka tsare shi din zai shafi ma zai shafi waɗanda suke ƙarƙashin sa. Yana da iyali, iyalinsa za su cuci da tsare shi, saboda ka shi sai ba a ce a tsare shi ba. Ita kuma mace sai aka ce a tsare ta, saboda barin ta kuma ta ci gaba da yawo ko ina ta ga dama, wanda zai iya sa ta ci gaba da abin da take yi. Saboda haka akwai hikima da ta sanya hukuncin a farko ya kasance a haka, don kada wasu waɗanda suke tsangwama game da sha'anin hukunce-hukunce na Musulunci, masu rajin kare haƙƙin ya mace su ce a nan ba a yi wa mace adalci ba, ita an ce a tsare ta, shi kuma namiji ba a ce a tsare shi ba. Idan kasancewa a ruhin Islama ita ce ita mace kula ake da ita, shi kuma namiji shi yake fita ya nemo, saboda haka za a ce ita a tsare ta, don barin ta ta yi ta yawo inda take so zai sa abin ya ci gaba. Shi kuma ba a ce a tsare shi ba, don waɗansu za su cutu da tsare shi. To wannan shi ne hikimar sanya dokar da farko ta kasance haka. To Allah ya ce hatta ya tawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadithan Ubadah ibn Sabit, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila, al-bikru bil-bikri jaldu mi'ah wa taghrib wa nafyu sana wa thayyib bil-thayyib ar-rajm. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake khudhu anni, ku karbi hukunci daga wajena, ku karbi hukunci daga wajena. Qad ja'ala Allahu lahunna sabila, Allah ya samu musu hanya, ya samu musu mafita. Al-bikru bil-bikr, idan saurayi da budurwa ne aka samu sun yi wannan aika-aika, annabi ya ce jaldu mi'atin wa nafyu sana, a yi bulala 100 tare da korar mutum daga garinsa tsawon shekara guda. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin wa rajum, idan kuma wanda suka taɓa yin aure ne ko suke da aure, to za a yi bulala 100 tare da ar-rajm, wato jefewa. Wani aya da ta zo cikin suratul Nur ta bayyana mana hukuncin wanda aka samu ya yi zina namiji ko mace. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Malamai suka yi ijma'i gaba daya akan cewa aya tana maganar hukuncin wanda ya yi zina ba mai aure ba, ba wanda ya taba aure ba, ba wanda ya taba aure ba, wanda yake al-bikr, wato saurayi ne ko kuma budurwa ce wanda ba ta taba aure ba, sannan ya zanto mai hankali balagagge, sannan ya zanto a da ba bawa ba. To wanda ya cika waɗannan wato hukunci shi ne Allah ya ce fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, duk wanda aka samu a yi masa bulala 100. Sannan sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da cewa wanda aka same shi, shi kuma bayan yana da ya samu ya taɓa yin aure ko yana da ma aure, shi ne al-muhsan, wanda ya samu ihsani. Sharuɗan hasana guda 6 ne, shuruɗul hasanati fi 6, fa khudha 'ala an-nafsi mustafhima بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح ما تختل شرط فلن يرجم. ولا ننسون شرطا محسن وانا ذا اي جيفي شيء انسى ميشي دليف الزنا نفرقو يزما يا بلغة با ياروريك انقاني وانا بكي munzalin balaga ba, ko yarin ya kankanwa wace bata kai munzalin balaga ba, shine bulugun. Wa aqlul, kuma ya zama yana da cikin hankalinsa ba mahaukaci ba, ba mai tabin hankali ba. Sanan sharadi na uku, ya zama da ba bawa ba, bawa ko baiwa su ana musu bulala ne rabin abin da ake wada. Fa idza uhsinna fa ila tayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min al'azab. To zama ɗa ne ko ya ce ba bayi ba. Sannan na huɗu, ya zama musulmi ba kafiri ba. kafiri ba a masa shari'a da dokar da bai imani da tukunna gundun ba gaba daya sai dai idan a shari'a sa haka yake kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka jefe wasu wani bai yahudi da wata bai yahudiya saboda haka yake a cikin littafin su na at-taura saboda haka sai lazimta musu hukuncin littafin su da suka yi imani da shi shi ne yace wa rabu ha kaunuhu musliman sannan wa aqdu sahihun ya zama da yayi aure ingantaccen aure ba aure na je kana yi kamar ba irin auren mutu'a ba aure na sosai na gaskiya ba ya aure irin auren kashe wuta din nan ba da za a dauke shi haya wannan auren banza ne baya mai da mutum muhsan ko kuma auren mutu'a ko nikahu shigar duk wani aure da shari'a ba ta yarda da shi ba to wannan ba zai mai da zan mutu ya zama muhsan ba sai ya zama aqdun sahih sannan wa wad'un sahih ya zama da ya tare da ita da gaske ba kawai an daura aure ba yana wani guri tana wani guri ya zama da akwai an yi biki ta ya tare da ita to idan aka samu ɗaya daga cikin sharuɗɗan nan an samu tangarda a ciki ma taftalla shartun falan yurjama saboda aka rasa sharaɗi ɗaya daga sharuɗɗan nan to ba za a jefe shi ba to wannan shine hukuncin da ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi da dama ba ta hanya ɗaya ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shi sahabbansa al-khulafa'ul arba'a ar-rashidun suka yi aiki da shi haka da duka al'ummar musulmi gaba ɗaya suka yi ittifaki da shi banda khawarij da mu'tazila wadanda daman su sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam su dauke ta a bakin komai ba mu'tazila suna gabatar da tunanin hankalinsu akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma khawarij daman ba su yarda ba da sahabban ba galibin sahabban ma duk sun kafirta su saboda haka su suka ki yarda da wannan hukuncin amma ba su ba kafatanin al'umma ta karbi wannan saboda haka ana da sunna mashhura ko ba mutawatira sannan kuma ana da ijma'i na malamai akan wannan sunna din cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hukuncin jefe wanda aka same shi da laifi dubu-dubu ya taɓa yin aure kuma ya cika sharuɗɗan da aka ambata a jefe shi kuma Annabi ya jefe ma'iz ya jefe al-ghamidiyya ya kuma jefe waɗanda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira da Zaid ibn Thabit wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ugdu ya Unais fa in i'tarafat وقد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها كجي يا أنيس زوها قما ترون متن إذا انت يدتشي واتاي زنا كجي فيتا يوكما جي يسا متبتشي لقما كنت تشي وإيتاي يقيا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فرجمت النبي يؤبرئ كجي فيتا تولي إلى إلى وانا سنة a lokacin khalifancin al-khilafar rashida nan ma an jajjefa wasu je mun faɗi al-hurasa al-hurasha wata mata da sayyidina ali ya mata bulala da ranar alhamis ya kuma jefe ta ranar juma'a yake cewa darabtuha bi kitabillah wa rajamtuha bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin wannan suna da yawa saboda haka waɗanda suka zo daga baya suka ce wannan hukunci yayi tsanani bai halatta a ce shi ne hukuncin da za a yi wa mutum dan an same shi da laifin zina ba wannan hukuncin yayi tsanani suka yi kokarin kore shi daga shari'ar musulunci suka ki tabbatar da shi saboda wata shubuhohi ko dai su ce ayar da ta zo cikin suratul nur ta shafe abinda yake sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam wato da farko Annabi yana jefewa daga baya suratul nur da ta sauka ta shafe wannan aka daidaita hukuncin da cewa az-zaniyatu waz-zani da wanda yake mai aure da wanda bai taba aure ba duk hukuncin su daya suka ce ayar gaba daya ta shafe waccan sunna din tare da cewa babu wani abin da yake nuna musu cewa ayar ta gabaci hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayar kuma bata ba haka bane domin ayar gayatu ma yuqal karshen abin da za a faɗa a ce ta sauka daga shekara ta hudu ko har zuwa shekara ta shida sabanin da ake game da yaushe ne suratul nur ta sauka babu da ba ya wuce shekara ta 6 ta 4 ta 6 sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe wasu bayan wannan lokacin har ma abu huraira ya halacci lokacin da aka jefe wasu abu huraira ya halacci wannan duk da cewa abu huraira bai musulunta ba sai shekara ta 7 bayan yakin khaibar a lokacin ya musulunta amma kuma ya halarci sanda aka jefe wasu daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a jefe shi haka nan Abdullahi dan Abbas ya halarci jefe wasu tare da cewa bai zo Madina ba tare da mahaifiyarsa shi a shekara ta 9 amma duk da haka ya samu ya halarci jefe wasu da aka yi kamar yadda zamu gani nan gaba don haka magana cewa ayatu suratul nur ta shafe aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bata taso ba ga duk wanda ya dubi abin sannan ko maganar cewa hukumar ta yi tsauri ta yi tsanani ya za ce a jefa mutum idan ka lura duk waɗanda za su rika ganin wannan to ba sa ganin girman laifin ne abin yana samo asali ne daga rashin ganin girman laifin yayin da mutum ya ga laifin bai kai ya kawo ba to zai ga hukumar da aka ce a yi ta yi tsanani amma idan da yana jin girman laifin to da zai san cewa goba bata yi ba mai tsanani bace goba bata yi tsanani ba domin a bawa al'umma kariya in sani cewa wanda yake ma'aurici ko kowace da take matar da take da aure idan ya zama an bar kofar yin lalata to za ta shigar da ƴaƴan da ba nata ba da yawa a gidanta za a shigo da mutane ƴaƴan wasu shi ba zai shigar ba da wasu ƴaƴansa a wani gidaje da kuma wanda duk zai kawo rikirkicewa na saba zai kawo dangantaka duk za ta rikirkice har ba watakila a iya samun ma auren baharin wani zai yi aure tare da cewa wanda zai aura ɗin ƴan uwansa ne amma saboda an kai shi wani gida ya taso a can a matsayin ɗan wancan gidan da ya zo ya nemi ƴan uwansa ya aura ba a sani ba to abubuwa da yawa da sha'anin gado da zai rikice mutum ya taso ya ci gadon da ba nashi ba a ɗauki gadon wasu a bashi tare da cewa shi ba wanda ya cancanci wannan gadon ba ne to abubuwan da za su iya caɓewa shi yasa ya zama da an saka wato doka mai tsanani ta yadda za a kare in ko kula maganar budurwa da saurayi kawai aka ce a yi musu bulala ɗari a ƙyale su saboda idan mace budurwa ce aka ganta da ciki an san ba wani wanda za ta liƙa wa cikin yana da auren su ta liƙa masa cikin in ba shi ya yi cikin ba saboda haka ba maganar a samu wannan shi yasa a sha'aninsu ya zama da an abin nan sannan akwai har ila yau wani malhaz da Ibn al-Qayyim ya ambata a cikin littafinsa Adda'u wad-Dawa wajen tsananta hukunci wani lokaci akan tsananta hukunci ko a sassauta hukunci duba da irin abin da zai iya jawowa a fada cikin irin laifin da aka fada akwai wani laifin da abubuwan da za su ja faruwarsa suna da yawa wato abinda zai ja mutum ya fada cikin wanda laifin suna da yawa akwai kuma wanda laifin abubuwan da za su sa mutum ya fada cikinsa ba su da yawa kusan ba a fitira ta dan adam wato ana kyamar abu to idan ya zama da addawa'i abubuwan da za su sa a fada cikin laifi ya zanto suna da yawa to akan sassauta hukunci saboda dan masu laifin za su zama suna da yawa to akan yi hukuncin da sauki saboda za a yi wa mutum uzuri da cewa abubuwan da za su sa shi wanda laifin suna da yawa a tare da shi saɓanin wanda dawa'in da za su hana shi laifin su suke tare da shi ba amma kuma ya auka laifin to sai a tsananta ƙuba a kansa misali liwaɗi hukuncin liwaɗi za mu ga cewa hukubar da Allah subhanahu wataala ya yi wa mutanen annabi Lut tafi sauran al'ummomi da aka halaka har ma da wanda aka halaka su akan shirka akan kashe annabawa da sauransu falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtanna 'alayhim hijaratan min sijjilin mandud sawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ka duba sai da aka ciccibe garin gaba daya aka yi sama da shi sannan aka kifo shi ya taho kasa sannan kuma aka biyo su da ruwan duwatsu na wutar jahannama kuma duwatsu masu bibiyar juna sijjilin mandud masu bibiyar juna babu wata al'ummar da aka halaka ta irin wannan halakarwa saboda abin da suke yi wani abu ne wanda a fitira ma ta dan adam
tana kyamar sa ko a cikin dabbobi ba zaka ga irin wannan ba shi yasa annabi Lutu yake a tatuna alfahisha tabasabaqakum biha da ahad min alalamin kuzo kuna alfashar da ba wanda ya taba yi ta a duniya saboda haka abinda zai sa a guji abin yafi yawa yafi zama tare da mutum akan abinda zai sa a yi abu saboda haka kuma a duk da haka mutum ya je wannan laifi sai a tsananta hukuma kansa yasa za ka gama da mai suna cewa da aka samu da wannan laifin ba a la'akari da cewa ya taba aure bai taba aure ba ba a la'akari yawancin malamai abinda suka tafi akan sa kenan daga cikin sahabbai da tabi'ai ba magana sai ya taba aure ba kamar zina ba in ya taba aure in bai taba aure ba ai masa bulala wannan ko bai taba aure ba za a kashe shi saboda laifinsa yana da girman gaske duka fitira ta dan adam tana kyamar wannan ko a cikin dabbobi ba a samu irin haka shi yasa sai aka tsananta hukuma a kansa sabanin wanda yake akwai wanda da'i na halitta da Allah ya yi gariza ta dan adam da Allah ya sa mutum to in ka dawo mutum zina wanda yake da aure yana da hanyar da zai kare kansa sabanin wanda ba shi da aure watakila abubuwa su zo da yawa su ja shi har ya fada cikin wannan laifin saboda aka sassauta hukunci a kansa sama da wanda yake shi yana da aure ko yana da hanyar da zai aure ko ya taba aure ya sanya ake rike mata to wannan duka in aka duba hikima ce daga cikin hikimomi na shari'a to saboda haka babu maganar cewa an tsananta sannan in ka duba za ka ga hatta hanyar tabbatar da laifin shi ma yana dan wahala duk da cewa gashi an ce in aka samu shaidu fasa shaidu alaihi da arba'a tabbinku aka samu shaidu hudu a yi musu wannan hukunci to kafin a iya samun shaidu hudu ba kusan a tarihin duka waɗanda aka jefe a tarihin musulunci babu wanda aka samu shaidu hudu aka jefe shi da shaidu hudu babu wanda aka samu wannan tare da shi za ka samu duka waɗanda aka jefe itirafi ne sukan zo su ce su sun yi wani lokaci annabi ta kau da kansa ma ita kau da kansa su yi ta damunsa kamar da ya faru da ma'iz da kuma al-ghamidiyya saboda haka za ka ga cewa hanyar da za a tabbatar da samuwar abin tana da wahala sannan da ubangiji subhanahu wataala ya sanya shaidu hudu fastashhidu alaihi da arba'atan shaidu hudu wanda duk zai zo yana lalata har ya zanto mutum hudu adalai sun iya kama shi wannan rashin kunyarsa ta yi tsanani ya kai wato yanayin da ba baya koyewa kuma bai ki kowa ya gani ba wasu malamai har suke cewa kiran mai wannan laifi da azzaniyatu wazzani alama ce da cewa zinar ta zama musu ɗabi'a har sun cancanci su zama masu mazinata domin yin laifi sau ɗaya ba shi yake sa ka zama mai wannan laifin dimin da'iman ba wani yana yin laifi sau ɗaya kuma da ƙarshe na dama ba zai saki ba amma ta hadda suka zama azzaniya ya zama azzani alama ce ta cewa ta'awwada ala zina sun saba to saboda saba wanda suka yi har ya zanto ma ba sa ɗaukan wani mataki na kare kansu ila za su yi abin ma a bainar jama'a ko inda jama'a za su iya ganin su har a samu shaidu hudu to kaga wanda suka kai irin wannan mataki na fujur to kawar da su daga cikin al'umma ya fi a basu saboda lalace wasu ta kai yadda za su yi wa al'umma illa da kuma al'umma musulunci yana duba gina usra gina gida iyali nagartacce gida nagartacce wanda shi ne tubalin ginin al'umma idan aka samu gida ya sukurkuce ya lalace to al'umma ma haka za ta zama lalatacciya saboda haka ake musulunci ya ɗau tsauran mataki wajen ba wa usra himaya a kare gida iyali kada wani abu ya zo ya samu ya ɓata wannan iyalin wanda ɓacewar iyalin kuma shi ne zai sa ɓacewar al'umma in ta ɓace shi kenan babu kuma wani abu da za a gani na ci gaba saboda haka duk waɗanda suke inkarin wannan hukunci suna mantawa duk da waɗannan abubuwa wanda musulunci diya gindaya saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da cewa in aka same su da wannan laifi to ai musu bulala 100 kowa ai masa bulala 100 sannan Allah subhanahu wataala yace wala ya'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi kada ku ji tausayin su wajen tabbatar da hukuncin addinin Allah saboda wanda ya shar'anta wanda hukunci yafi kowa tausayi arhamur rahimin ne kuma duk da haka ya shar'anta wannan hukunci saboda ka ba maganar kai kace zaka yi nuna tausayi wajen rashin wato zartar da wannan hukunci ubangiji har ya ƙara kayyimin a tsaya a ga an dabbaka wannan hukuncin da fadarsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira da a nuna maka cewa sha'anin mai imani da Allah da ranar lahira ba zai taba sassauci wajen dabbaka wannan shari'a ta ubangiji ba kuma dabbaka wannan shari'a ta Allah subhanahu wataala kamar yadda take a nan shine alamar cewa mutum yayi imani da Allah da ranar lahira wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira shine zai dabbaka wannan wanda kuma bai dabbaka wannan shari'ar yadda take ba to akwai ayat tabbaya game da imanin sa da Allah da ranar lahira ibn taymiya alayhi rahmatullah a cikin fatawa yana da magana akan wannan yake cewa Allah subhanahu wataala ya hana mu ji tausayi wajen dabbaka hukuncin haddi ga mazinata bal nuqimu alaihim alhadd mu tsaya mu dabbaka musu haddi fa kaifa bima huwa duna dhalika min hajarin wa adabin batilin wa nahyin wa tawbikhin wa ghairi dhalika to kaga idan ya zanto a nan haddi aka ce kakka ji tausayi kaga kenan idan an ce ka kaurace wa wani mai laifi ko ka kaurace wa wani mai barna bai kamata tausayi ya zo nan ba ko ka ladabtar da wani wanda ya cancanci a ladabtar da shi ko ka tsawatar masa maganar tausayi bata taso ba wa bihadha yatabayyanu laka anna al-uqubati ash-shar'iyyata kullaha adwiyatun nafi'a tasul yuslihu Allah biha marad al-qulub da wanda ne zaka gane cewa duka haddi da uqubobi da ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta a littafin sa ko kuma a musulunci zaka samu dukkan su magunguna ne da suke magance cututtukan zuciya sabar da waɗannan hukumomi laysa hiya al-ghayatu lihadd dhatiha a musulunci bai sabar da waɗannan dokoki ba dan kawai a ga cewa an yanke ma wani hannu a ji daɗi a ga an sare wani kai a ji daɗi a ga an yi ma wani bulala a ji daɗi ba dan wannan musulunci ya kawo wannan ba duk da cewa duk waɗanda suke ƙoƙarin su ɓata addinin musulunci da shari'arsa in suka tashi bayanin musulunci sai a yi ta bayanin hudud ce kuna so a kawo shari'ar musulunci wato kun yarda a yanke kan wani kun yarda a zatse masa hannu kun yarda kaza kaza da kaza sai a yi ta ambatar hudud kai ka ce hudud su ne gaya su ne ƙarshen shari'ar musulunci tare da cewa su hudud an shari'anta su ne saboda su ba wa wato al'umma kariya ta samu kyakkyawar rayuwa ta samu kyakkyawar tarbiyya su kamar magani ne da ake tanada don mara lafiya amma ba za ka ce kowa idan an tanada magani yana da ɗaci ko yana da wahalar sarrafawa mutane su rika gargaɗi akan magani ba ko a rika tsoratar da mutane a gina asibiti ko wani abu an tanade shi ne halin larura idan larura ta samu to ga yadda za a magance wannan larura to hudud haka suke kamar magunguna ne waɗanda aka tanada saboda in an samu rashin lafiya a yi amfani da irin waɗannan magunguna don su warkar da wannan rashin lafiya to rashin lafiya na zukata wanda shi ne mafi munin rashin lafiya waɗannan hudud suna amfani wajen magance waɗannan rashin lafiya saboda haka wahiya bin rahmatillahi bi ibadihi saboda haka waɗannan hudud da Allah ya sanya duk suna daga cikin rahmar ubangiji ga bayinsa wa ra'afatihi bihim da tausaya wanda ya buke musu kuma sun shiga cikin fadar Allah illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa man taraka hadhihi ar rahmatan nafi'a ce wanda duk zai bar wannan rahamar bai amfani li ra'afatin yajiduha bil marid saboda yana tausaya wa mara lafiya ya hana shi magani a ce ga mara lafiya sai an yi masa operation ya ce ba za a yanka masa jiki ba ya hana ko a ce sai an masa allura ya ce ba za a masa allura ba yaro ne kankani ba zai yadda a tsira masa allura ba ko ga wani magani amma yana da daci ya ce ba za a bashi ba shi yana tausaya masa to kaga wanda duk ya ce wannan tausayin zai nuna wa mara lafiya bala ya ce fa huwa allazi a'ana ala azabihi wa halaki in ya ci gaba da zama cikin azaba ta rashin lafiya da radadi to wannan da ya hada maganin shi ya taimaka ya zauna cikin wannan rashin lafiya in ya halaka ya mutu a dalilin wannan rashin lafiya shi wanda ya hada a bashi magani shi ne ya taimaka bisa halakarsa wa in kana la yuridu illa alkhaira koda ko shi zai rika magana da baka yana cewa shi saboda yana tausayin mutumin nan yana abin da dinsa bai kamata akwai wanda zai yi rashin lafiya da sai an yanke kafarsa wani sai an yanke hannunsa wata sai an yanke mamanta wani ya ce shi gaskiya ba za a yi wannan ba kuma ƙarshe cutar ta ci ta cinye jiki har mutum ya mutu gaba daya to kaga shi koda zai nuna tausayawa ce amma kuma alal haƙiƙa shi ya yi abin da ya zanto sanadiyar mutuwar wannan mara lafiya ibn taymiya ya ce iz huwa fi zalika jahilun ahmaq duk wanda zai wanda jahili ne wawa ba shi da hankali kama yaf'aluhu ba'd an-nisa'i war-rijali al-juhali bimarzahum yace kamar yadda wasu mata da wasu maza jahilai suke wa marasa lafiyansu wa biman yarbunahum min auladihim wa kilmanihim wa ghayrihim da wadanda suke tarbiyar su suke kula da rinansu yaransu da yaran da suke karkashinsu saboda yana tana jinyar wani nata ta hana a yi masa wani abin da zai taimaka masa wajen warkewarsa don tana jin yana wahala in an masa wani magani da yake bashi da sanda ya sha maganin sai ya wahala ko wata allura ce mai wahalar da shi sai ta hana saboda tana jin tausayinsa to kaga wannan akwai jahilci akwai wauta ko kuma wanda suke da yara a ƙarƙashinsu suna tarbiyyarsu amma kuma ba za su yadda a taɓa yaron ba ko a rankwashe shi ko a dungure masa kai ko a yi masa faɗa su suna ga wannan hantara ce ana takurawa yaransu ko waɗanda ko a islamiyya malamin islamiyya ya ɗan ƙwanƙwashi ɗansu sun cire shi daga islamiyyar kuma ba a yi sa'a ba su kai malamin ma police station sai ya da kan musu ɗa to shi ne ibn taymiya yake cewa kaga waɗannan wawaye ne sakarkaru ne fi tarki ta'dibihim wa uqubatihim ala ma ya'tunahu min ash-sharri wa yatrukunahu min al-khairi su ki musu uquba su ki hora su akan abin da za su aikata na sharri ko kuma abin da za su ki na al-khairi sai su ce ba za su yi musu komai ba ba za a taba su ba musulunci ya zo da hanyoyi na larabtarwa iri-iri daga ciki akwai duka amma ba duka wanda zai fasa jiki ba in ana tuna karatunmu da muka wuce hatta waɗannan da aka kama sun yi zina ta kai fajiri doho ku yi musu dukan da za su ji raɗaɗi a fatar jikinsu amma ba ku fasa fatar jikin ba sai aka ce dukan ko abin da ɗin ƙobar katta wuce jild shi ya sa ma amfani da kalmar fajli dohum akwai dilala bayaniya a ciki fajli dohum kada ta wuce fatar jiki saka ba a yadda ka yi amfani da abin da zai fasa wa mutum jiki ba to irin wannan dukan wanda yake nuna fusata yake nuna tsawatarwa musulunci ya zo da shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu bin shu'aib an abihi an jaddihi da yake cikin sunan abi dawud musnad imam ahmad النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب أمروا أولادكم بالصلاة لعشر وادربوهم عليها لسبع وادربوهم عليها لعشر كو أمرتيا ربك سيسلى نكتش نسكا كيشي كرا بكوي إنسان كي قوم ما كودا كيسو النبي نيدا ما كنسي فأنا كيشي كودا كيسو هكذا الله يفعل أن يقول ما تام التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن a cikin matakai da aka bawa miji ya dauka na hore matarsa aka ce fadri mu hunda shi ne mataki na ƙarshe wanda zaka ga duka inda malamai suka yi bayani da inda haka aka samu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba a duka ga wanda yake ghairu mubarri ba wanda yake mai fasa jiki ba ko mai sa jiki yayi rudu ba wannan ba wanda ba shi ne shari'a ta yadda da shi ba duk wanda yayi wannan to ba hanyar da shari'a ta umarni da ita wajen horo yabi ba wanda ya bi san zuciyarsa ne wannan ko ba zai sa a soke hanyar da Allah ya kawo ba don akwai masu kokarin fadri buhun da din sahada gaba daya ce fadri buhum alaiha li ashrin sahada wanda kuma nassi ne na alqurani nassi ne na hadisi babu wani abin da zai iya karba da tawili to saboda haka ita ukuba daidai take da magani daidai take da magani da ake ba marasa lafiya dan su sha su warke daga cututtukan da suke to haka nan ita ba ukuba shar'iyya haka take daidai take da wannan magani da za a ba wa mara lafiya dan a raba su da abin da suke tare da shi na aikin sharri ko kuma a sa su su yi abin da yake mai kyau yace to wanda suke hana irin waɗannan ukubar kamar mutane ne maza ko mata jahilai waɗanda suke hada a taɓa ƴaƴansu ko su ba za su taɓa ƴaƴansu ba ba su dankwafe su ba ba su yi musu tsatsala musu abin da tsintsiyar kwakwa ba saboda wai suna tausayinsu suna son su fa yakunu zalika sababa fasadihim wa adawatihim wa halakihim wannan kuma irin shagwabar da suke nuna musu sai ta zanto ita ce sanadiyar lalacewarsu sanadiyar lalacewarsu kuma su dawo daga baya ma bayan sun zama lalatattu bayan sun girma su da suna gaba da iyayen har ma suna ga cewa iyayen sun hana musu rawar abin da rawar gaban hantsi ba ya sa abu ma su yi da za su yi su aika iyayen lahira don su ciga da su duk wannan tana faruwa saboda mummunar tarbiyya da aka bayar to shi ne malam ya ce wa bilal nasi man ta'khuduhu ar-ra'fatu bihim li musharakatihi lahum fi dhalika al-marad ce wani kuma zai rika tausaya musu saboda shi ma yana da wannan cutar wato zai ga ana hukunta wani mai laifi ya ga hukuncin ya yi tsanani saboda shi ba in aka matsa da bincike za a iya gano shi yana da wannan laifin kuma shi ma hukuncin za a yi kansa to gara ya nuna tausayi ga wanda suke tare da shi a cutar ya ce wa zauƙihi ma zaƙuhu min ƙuwwati shahwati wa burudatil qalbi wa diyata saboda shi ma yana jin abin da su waɗannan masu laifin suke ji waɗannan abin da masu laifin suke ji na ƙarfin sha'awa da kuma macewar zuciya da kuma rashin kishi da yake tattare da su fa yatruku ba amara Allahu bihi min al-uquba don haka in uqubar ta zo gabansa wanda shi ne zai dau matakin yin wannan uqubar sai ya barta sai ya watsar da ita saboda shi ma yana da wannan cutar a tare da shi وهو في ذلك من أظلم الناس وأنيسهم في حق نفسه ونظرائه كاغا أنا يا تشوشي كنسا يا تشوشي كما وأن دعاك كاوس ونومية وسوء تسألك تشيس وما يا زال تشيس ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبا له ما ليتي ونكما زي جيك توسى يا وا سمونا نينا كتكي وأن نسكي زنان ينا سنسا وتسمونا مسوي إنساني هو سمونا نوو إنساني shi kenan sai ya rika tausayawa yana ga cewa wannan uqubar da za a yi masa ta yi masa tsanani fa man lam yakun mudghidan lil fawahish karihan laha wa li ahliha wa la yaghdabu inda ru'yatiha wa sama'iha lam yakun muridan lil uqubati alaiha mala yace duk wanda baya jin bacin rai in yaga ana laifi baya jin bacin rai yaga masu laifi ransa baya wani motsuwa ko ge zaudan yaga ana saba wa Allah duk wanda bai dame shi ba bai dame shi ya gani da idan sama ko ya ji labari to wannan ba zai taba so ya ga an yi wa masu laifin hukuma ba kuma galibi abin da zai ke faruwa kenan duk waɗanda suke sukan hukunce shari'ar musulunci suna tarayya da masu laifuffukan ne a cikin laifukansu sannan kuma laifuffukan ba su da wani nauyi a kan zuciyarsu ba sa jin nauyin an keta wata alfarma ta ubangiji ba sa jin wannan kuma suna ɗaukan masu laifin nan wasu ‘yan uwansu ne na ƙud da ƙud saboda haka ba za su so a ce an yi musu shari'a wacce za ta ƙunshi uquba irin wannan ba inna ar-ra'fata war-rahmata yuhibbuhumullah ma lam takun madhi'atan li dinillah mala yace ana son tausayi da jin kai amma matukar tausayin da jin kan ba zai tozarta addinin Allah ba ba zai sa addinin Allah ya lalace ba saboda haka dukkan tausayin da zai sa a yi watsi da wani hukuncin Allah to wannan ba tausayi ba ne wannan ba tausayi ba ne ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam tausayi in dai tausayi ake magana to ba wanda tausayin sa ya kama kafar tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi rantsuwa ce wallahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha da fatima yarsa za ta yi sata zai yanke hannunta cike bad'atu minni yace wani bangare ne na jikina fatima wani bangare ne na jikina amma duk da haka fada yake da babban murya ta duk ko ita ce ta yi sata sai ya yanke hannunta to kaga idan tausayi ne ba wanda ya kai shi amma duk da haka ya dabbaka hukuncin Allah domin duk tausayin da zai sa a tozarta hukuncin Allah wannan ba tausayi bane abin yabawa sannan Allah ya ce wala yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin wata kungiya ko wata jama'a daga cikin mu'minai su halarci sanda ake musu haddi sanda za a yi wa wannan mai laifi haddi to a samu wasu daga cikin mu'minai sun halarci lokacin sun halarci wurin an yi masa haddi a gabansu a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira wannan bulada da za a yi musu akan da suna azaba bale shahada azabahuma ita ce wannan bulada da aka ce a musu dari saboda ya nuna cewa za a dake su ne da abin da za su ji zafi ba dukan da za su tashi suna dariya su kakkaba jikinsu ba dukan da zai sa su ji lalle an dake su sannan kuma saboda ta kunshi wato kunyatarwa duk mutumin da aka kai shi gaban mutane aka yi masa bulala to babu shakka an kunyata shi an kunyatar da shi wannan kadai ita ma azaba ce saboda ka azaba ta'zib ne akwai ta'zib jasadi akwai kuma annafsi ya ji a jikinsa sannan kuma ransa ya ji ba daɗi saboda gashi an zo an yi abinda ya kunyata a gaban mutane saboda ka kawo su gaban mutane a ce a yi musu bulala a nan ziyaratu tankil ne don a ƙara musu uƙubar ta yi musu zafi sosai watakila wani ma zai fi son a ce an yi masa 200 amma ba a gaban mutane ba a yi masa bulala a ninka masa ita amma ba a gaban mutane ba sama da a yi masa a ce watakila ma a rage masa 50 amma a gaban mutane za a yi masa ba zai so ba sai ce a masa 200 amma a ɓoye ko da za a ce za a yi maka 50 amma a gaban mutane zai ce a min 200 amma ba a ɓoye saboda wannan ya fi ciwo ƙwarai da gaske kuma wato zai ji kunya ƙwarai da gaske wasu daga cikin malamai sun ce wannan shine hikimar ma da aka ce a yi tagharibu sana aka ce a raba shi da garin da ya yi zinan ya koma can wani guri saboda in aka bar shi a nan bayan an zo an masa haddi gaban jama'a to abokansa da wasu abokan habayyarsa za su yi ta tsokanarsa inda ya zauna za a riƙa nuna shi ana masa dariya ila ana kwatanta ma yadda yake lokacin da ake masa bulalan ma ga yadda yake wutsul-wutsul da an gan shi yaro sai wutsul-wutsul ya gudu to wannan zai ta damunsa watakila ya ɗau wani matakin da zai kuma jawo kansa wani haddin kuma ko kuma ya ji cewa ya wulaƙanta ya raina kansa wannan wulaƙantar da ya ji ya yi ya ga cewa ba zai bari ma kawai ya ci gaba da wannan laifin da yake saboda ban yahu ne su hulun hawa da duk wanda ya riga ya saba da wulaƙanci to wulaƙanci ba zai zama masa komai ba to amma aka kai shi can wani wuri da ba su san me ya faru da shi ba sai ya zauna can har zuwa wani lokaci nan kuma an fara mantawa sanda zai dawo abin ya riga ya fita daga jikin mutane sai ya dawo da mutuncinsa sai a ci gaba da mu'amala da shi to wasu suka ce wannan yana daga cikin hikima ita kuma mace ce to a tsare ta a gida ka a mata fita yawo to saboda ka duk wani abu da shari'a za ta ce ai in ka tsaya kai tunani sai ka ga cewa eh lalle akwai hikima akwai maslaha ga shi wanda aka ce ai wa abin haka to Allah ya ce fal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin kuma wadanda aka ce su halarci gurin abin da sai aka ce min almu'minin da zama mutanen kirki mu'minai saboda shi fasiki in a gaban yan uwansa ne fasikai ba zai damu ba ya san duk ni ne kawai da asiri na da ya tono amma kai ma na san duk ba kaza 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 ba zai ji wani abu ba amma mutanen kirki ne su ce zumuncin sa ya zube wani yana gari na da mutunci wani ma yadda muke fi gaisawa da shi wanda ace yau gashi a gaban sa an kama ni ana mun bulala kaza kaza wannan to abin sai yafi masa ciwo saboda ace wal yazhab yashhad azabu ma ta'ifatu min al-fasikin to kaga ba ba wani abu da zai ji kuma dai duk ni tsotsaye da yanzu kuma wata rana zai hauka ba zai damu ba to malamai sun yi sabari wajen ta'ifatun din da Allah ya faɗa daga mutum nawa ne zai fara aqallu ma yuqalu fi ta'ifa wasu daga cikin malamai suna ganin mutum daya daga mutum daya zai fara abin da ya sama in aka samu mutum daya ba ya samu ya halarci gurin to an samu ta'ifa wannan shine kaulin da ake ruwaitowa daga Ibrahim an-Naka'i da Mujahid kuma suna hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu ce ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu ta'ifatan kaga ko da mutum biyu ne kaga ta'ifatan kaga kowanne mutum ya zama ta'ifa kenan ka hada su sun zama ta'ifatan mutane biyu saboda sai suka hujja da wannan ayar cewa mutum daya zai iya zama ta'ifa wasu suka ce mutum biyu akalla a samu mutum biyu wannan shine ra'ayin Ikrima da Ata shine ra'ayin Muqatil ibn Sulaiman cikin malaman tafsiri da Zajjaj cikin malaman Luga cikin littafin Sama'anil Qur'an wa Irabu wasu suka ce zai fara daga uku mutane uku akalla a samu mutum uku wannan shine kaulin Zuhri shine kaulin Qatada suka ce a ta'ifa lalle a samu mutanen da akalla za su iya dan zagaye gurin abinda za su iya zama halka da'ira to kaga akalla a samu mutum uku ɗaya nan wannan shine ikhtiyarin al-Baydawi cikin malaman tafsiri da Abu Hayyan a cikin al-Bahrul Muhit da Abu Sa'ud a cikin irshadin al-Aql al-Salim haka ne da Shawkani a cikin Fathul Qadir wasu kuma suka ce dole a samu akalla mutum hudu adadin shaidun da ake bukata na zina to a samu adadin su sun halarci lokacin da za a yi masa bulala wannan shine kaulin Ibn Abbas shine kaulin Imam Shafi'i radiyallahu anhu kamar Al-Hasan Al-Basri da wasu daga cikin malamai suka ce a su kai goma saboda wannan shine adadi cikakke asharatul kabila adadi cikakke su kai goma akalla waɗanda za su halarci abin da Ibn Jarir Al-Tabari yana ga kaulin farko shi yafi zama daidai yana ganin kaulin farko na cewa mutum ɗaya ya isa to amma shi ma yana cewa mustahabbi ne da zamana sun kai hudu abinda ya sama saboda abinda ake so a samar shi ne a samar da tsoratarwa na farko dai shi a kunyata shi sannan kuma ya zanto akwai gargadi har ila yau gani ga wani ya isa wani tsoron Allah to shi kansa wannan yana da abin dubawa ne a wajen duba adadin idan aka ce mutum ɗaya ne kawai to wannan gani ga wani din ba zai samu ba sannan shi kuma kunyata din ba za su samu yadda ake so ba ko da kuwa ta'ifa din yana fara da mutum ɗaya kamar yadda shi Ibn Jarir al-Tabari yake gani to amma a samu mutane da yawa shi na farko dai sai ya fi jin abin a jikinsa ya zama da mutane da yawa ne suka halarci abin sannan kuma baya ga wannan sai ya fi zama wa'azi ga waɗanda su kuma idansu ya nuna musu sanda ake masa horon a maqasudin cewa a halarta ba maqasudinsa ba shine a yada jaribarsa ba a ce ya yi laifi iri kaza wannan baya daga cikin abinda musulunci yake so a cikin surar zamu zo inda Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu lil ladina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun zamu zo wannan ayar a can gaba Allah ya hana yada ayyukan laifuffuka a cikin al'umma ta bada labari abu kaza ya faru iri kaza ana bayanin laifuka da suke Allah baya san wannan kuma yada laifuffuka da bayanin yadda ake yin su kusan tallasu ne ake a cikin al'umma kana tallasa su ne a cikin al'umma wanda ba su san da su ma za su san da su Allah ya so lokacin da muka zo wannan ayar Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu yi magana a kan wannan saboda yana daga cikin cututtukan da suke damun mu musamman kafafen watsa labarai za a dinga ɗauko laifuffuka wanda wani ma bai san ana yi ba amma sai a zo ta tallata su wani mai laifin a kawo shi amma a sa masa kyamara a sa masa speaker ana cewa ya faɗi yadda yake laifinsa
wannan barna ce a cikin al'umma ta lallaifin kake yi koyar da wasu kake yi wadanda basu san ma wani ba bai san Allah laifin ba wani kuma da yake wani laifin da bai kai wannan ba ka kara masa karfin gwiwa ni ina yin dan laifin nan ma an dame ni a shegawa na ma ni nashi ya cusawa nawa saboda haka sai ya ci gaba da nashi ko kuma yana tunanin laifin amma ba zai taba tunanin zai yiwu ba sai a ringa bashi labari cewa wani yana kaza yana kaza yana to wannan ba daidai bane isha'atul fahisha ce Allah subhanahu wataala ya nuna wanda suke irin wannan suna da azaba mai radadi a duniya da lahira a guji tallata laifuffuka amma yanzu aka ga aje an dauko wani har ma a ce wai ya kuke ana tabbaisa wai ya suke saboda ka yana nuna yadda suke wannan yana da hatsari kwarai da gaske kuma tallar fahisha ne fil ladina aba to wannan za ku ga cewa Allah ya ce fal yashhad azabahuma uqubar jarimar aka ce a halatta saboda ka an ce a yayata dan na taba jin da dadewa wani malami an zai an masa fatawa cewa abinda da ake yi a gidajen kafofin watsa labarai in ai wani yayi laifi ana masa shari'a a je kotu a dauko bayanai na irin laifin da yayi amma je a interview da wasu a ce yaya yake yin laifin da ku suna fada ana masa fatawa ya ce ai wannan ai Allah ya ce wa shahada azabahu ma ta'ifatu bil mu'min saboda ka yana so a riga gaya wa mutane don su shiga aka gaya mutane mai alheri ne kaga jaridu kaga gidajen watsa labarai kuma har wani lokaci ma malamai sai su riga fadar jarima bi tafasiliha ana fadar ta in details ai da yaje kaza sai kaza wannan ba daidai ba ne kuma wannan cutar da al'umma ne ba magance laifi ba ne kara wa laifin abin da tallaka ke kuma so kake ka nuna duniya cewa duk al'umma ba ta lalace sai ka zo kai ta fadar wasu abubuwan ba su da yawa ma wasu abubuwan ba su da yawa irin zinal muharib da zaka ji an ce wani yayi wa kankwarsa ko kuwarsa ciki kaza wannan ba su da yawa a cikin al'umma amma in kana tallata su sai su karka ba da wani hoton cewa al'umma duk haka take so ka lalata komai so haka shi musulunci yana da annabi yana cewa kullu ummati mu'afa ila al-muhajirun dukkan al'umma ta ana musu afuwa banda masu fitowa karara suna bayyana kuma ana son satar musulunci yana son a sitirta mutum wani satara musulmi satarahu Allah to wanda ya sitirta musulmi Allah zai sitirta shi to amma a nan azabahuma aka ce haddin da za a yi musu a halarci abin don ya zamo cikin abin da za a yi musu na horarwa su da kuma shi wanda zai zo ya halarta shi kuma ya zama masa izina wanda yana dora min lokaci amma da dan saura ba mu kare ba sai dai mu yi hakuri zuwa gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh